famille et à tout le monde, à tout le peuple malien surtout. Que...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau. Talata 24 ga watan Disamba 2025, da fatan kuna bukukuwan Kirsimeti cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan yadda al'ummar Fulani ke shan tsangwama a wasu wurare na ƙasar. Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba ke gabatarwa, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indanusiya dake arewacin Gaza, kuma da yawa daga cikin majinyata, wasu daga cikin su da kafa, sun isa wani asibiti mai nisan kilomitoci a birnin Gaza, inji ma'aikatar lafiya ta yankin a ranar Talata. Asibitin Indanusiya na ɗaya daga cikin wasu ƙananan asibitocin da suka rage a Gaza, a gefen arewacin ta, wanda ke fuskantar matsin lamba na sojin Isra'ila kusan watanni uku. Isra'ila ta ce farmakin da take kaiwa a kusa da wasu ƙauyuka uku na arewacin Gaza da ke kewaye da asibitin yana auna mayakan Hamas, amma Falastina na zargin Isra'ila da ƙoƙarin ƙwatar wani yanki ta hanyar rage yawan jama'a a arewacin Gaza. Isra'ila ta musanta wannan zargi. A yayin da ƙungiyar Hayrat Tahrir al-Sham ke ƙara ƙarfafa iko a ƙasar Siriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad, da dama daga cikin al'ummar ƙasar Siriya na fargabar tasirin ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi a cikin ƙungiyar. Ƙungiyar HTS da Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta zama mai mulkin ƙasar Siriya bayan kifar da gwamnatin Assad a ranar 8 ga watan Disamba, bayan farmakin da 'yan tawaye suka kwashe kwanaki 11 ana yi. Ƙungiyar da a baya ake kira Al-Nusra Front, HTS ita ce babbar kawar alka'ida a Siriya har zuwa shekarar 2017, lokacin da ta yanke alaka a hukumance da ƙungiyar ta'addancin ta duniya. Tun bayan kwace iko a birnin Damascus, shugaban HTS Ahmad al-Shara, wanda aka fi sani da sunansa Abu Muhammad al-Julani, ya ɗauki matsaya mai sassaucin ra'ayi, inda ya alkawarin kafa ƙasar bisa haƙuri da zaman tare a tsakanin ƙabilu daban-daban na ƙasar da ƙungiyoyin addini. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yunwa a Sudan ta faɗaɗa zuwa yankuna biyar, kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu biyar nan da watan Mayu, kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoton yau Talata, yayin da ɓangarorin da ke faɗa da juna ke ci gaba da daƙile ayyukan jin ƙai da ake buƙata don kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani. An tabbatar da yanayin matsanancin yunwa a Abu Shak al-Salam, sansanoni biyu na 'yan gudun hijira a cikin Al-Fashir, babban birnin arewacin Darfur da aka yi wa ƙawanya, da kuma wasu yankuna biyu a kudancin Kordofan, a cewar kwamitin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Raraba matakin abinci ko IPC kwamitin ya kuma gano cewa yunwa da aka fara ganowa a watan Agusta tana ci gaba da wanzuwa a sansanin Zamzam da na arewacin Darfur. Kwamitin, wanda ya tantance tare da tabbatar da binciken yunwa, ya hasashen cewa yunwa za ta faɗaɗa zuwa wasu yankuna biyar a arewacin Darfur, Umkada da Melit da Al-Fashir da Tawisha da Al-Lait nan da watan Mayu. Kwamitin ya bayyana wasu yankuna 17 a faɗin ƙasar Sudan da ke fuskantar barazanar yunwa. Daga ƙarshe, shugabannin Taliban a Afghanistan sun gudanar da taruka a yau Talata da wata tawaga daga makwabciyar ta Pakistan, lamarin da ke nuni da komawa irin wannan hulɗar bayan shafa tsawon shekara guda ana zargin ta'addanci. Muhammad Sadiq, sabon manzo na musamman na Pakistan kan harkokin Afghanistan, ya jagoranci tawagar ƙasarsa a tattaunawar da suka yi a birnin Kabul da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da ministan harkokin cikin gida Sajjadul Haqqani da dai sauransu. Ofishin Muttaqi ya bayyana a cikin wata sanarwa bayan taro cewa tawagogin sun mayar da hankali ne kan inganta hulɗar diflomasiyya da kasuwanci, da zirga-zirga tsakanin ƙasashen da ke da kuma iyaka kusan kilomita 2,600.
Sarfilu Hashim Gumal kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da al'ummomi ke ci gaba da kokawa akan matsalar rashin tsaro a Najeriya, masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda al'ummar Fulani ke shan tsangwama a wasu wurare na ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A lokutan baya, duk lokacin da aka samu rahoton kai hari ga wata al'umma, mutane kan saukar da haushi ga ƙabilar Fulani da ke zaune kusa da su, saboda akasari su ne aka fi zargi da hannu ga harin ta'addanci. Sai dai daga baya abin ya soya zuwa kaiwa Fulani hari, ko da ba a samu rahoton kai harin ta'addanci ba, abin da ya sa al'ummar Fulani ke ta kokawa akan wannan.
Suka kashe mutum biyu, ɗaya daga nan suka yi mishi yankan rago, na biyu kuma sun tahi da shi sun ɗaure mai ido sun ce ba za su kashe shi nan ba sai sun gana mai arkane.
Kaɗan kenan daga cikin ƙorafe-ƙorafen da Fulani ke yi akan yadda suke samun tsangwama daga waɗanda suka kira da suna 'yan sa kai. Su ma masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan wannan batun, kamar yadda jami'an gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama Ibrahim Adamu Tudun Doki ke cewa,
mafi yawan wuraren da suke zuwa ba wai sansanin 'yan bindiga ba ne, wato barayin masu kidnapping ɗin, sai dai sansanin makiyaya ne waɗanda kuma ba su ji son gani ba. Za a ga wurin akwai ƙananan yara, tsofaffi da mata, su ne suke horma su kashe na kashewa, kuma wasu su tafi da su.
Dr. Abubakar Usman Riba, fitaccen malamin addinin Musulunci ne a jihar Sokoto, wanda ya bayyana abin da ya gana mai idonsa irin wannan ta'addancin da ake yi wa ƙabilar Fulani.
Na je asibiti na tarar da mace kwance, an fara yankawa tana kwance asibiti bata san wanda ya zo a kanta ba. Na tarar da wanda anka fashe makai, na tarar da wanda aka yanko daga bayan wuyansa. Bai wuce sati biyu ba, akwai wasu kusan mutum biyar da aka ɗauko daga wani ƙauye nan wajen Shiuni, aka kawo su nan a cikin Oduz. Idan ka kalle su so ɗaya, ba ka shawar ka sake kallon su. Yadda 'yan sa kai suka auka musu a gidajensu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Ahmad Rufai, ta ce a can baya ta yi ta samun waɗannan matsalolin, kuma yanzu haka ma rundunar ta karɓa buƙatar shugabannin ƙungiyar Fulani ta mayar ta Allah domin su zauna a tattauna su gabatar da ƙorafe-ƙorafensu.
Amma na da dukkan abubuwan America wani da fiye hadin da ga musamman jihar conflict. Amma yanzu wani ne kalama sun rubutu muna a Oxycon, amma da mai gida bayan ya dawo zama tira su. In sun zo insha Allah wato a kan inda mun kai insha Allah a Olgate Park.
Duk kokarin da ni domin samun yan sa kai waɗanda Fulani ke zargi suna cin zarafin su ya ci tura. Akan haka ne na tuntuɓi jami'an tsaron al'umma a ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa Malam Hudu wanda ya bayyana cewa
lalle tabbas akwai yan sa kai waɗanda babu ba da anar recognition from the government.
Wani mai bincike akan lamuran rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya, Dr. Murtala Ahmad Rufa'i, ya ce tun farko sun yi ta'ankarar da mahukunta akan yiwuwar samun irin wannan matsala.
Mutane ne ake dauka yan kungiya ko kuma tsohuwar kungiyar nan ta yan sakai, su ake dauka a basu horaswa a kuma basu kaya da makaman aiki su yi aiki. To abun da muke jawo hankali a kai shine akwai magana cewa duka kabilu da a yankin da duk za a dauki mutanen nan a tabbatar da sun samu shiga.
A jihar Sokoto kananan hukumomin da wannan lamarin ya fi shafuwa sun hada da Ilela, Gwadabawa, Silame da Dangishuni. Kuma ko a jihar Kebbi an samu irin wannan matsala lokacin da Lakurawa suka kai hari a garin Mera da ke karamar hukumar mulkin Augi, inda daga baya mutane suka saukar da haushi akan Fulani suka kashe wasu suka kona gidajensu da dama. Kuma hakan ya yi ta faruwa a wasu jihohin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin waɗanne irin darussa bukukuwan addini kamar na Kirsimeti da Sallah suke koya mana? Kafin nan shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja da zalla, wani gari bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canja ja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba, wani
garin da ajalla. To masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan bikin Christmas da mabiya addinin Krista ke gudanarwa a duk ranar 25 na watan Disambar kowace shekara. A nan ana bikin a lokacin tsananin sanyi sabanin yanayin zafi a Afirka, kuma duk da cewa addinin Krista ya samo asali daga Turai, sai dai ba kasafai jama'a suka damu da zuwa wuraren ibada a ranar ba. Haka zalika an fi mayar da hankali kan kayan zaki a yayin bikin, sabanin yanda a nahiyar mu ta Afirka soyayyen nama da sauran nau'ukan abincin gargajiya aka fi ci a lokacin bikin. Shi yasa ga 'yan Afirka da ke rayuwa a sassan na Turai lokaci ne na kadaici.
Totally different from Africa. Most of the families they celebrate quietly in their homes.
Gaskiya ba a ma kamanta Kirsimeti na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikin su cikin gidansu su kadai.
There's this Christmas market which really provides a real good recreational opportunity.
Inda babu yadda zan yi, ina mai da hankali wajen sada zumunci inda muke haduwa da abokai muna cin kasuwar Kirsimeti kullum, mu je mu ci abinci muna hira. Ga kuma barasa ta gargajiya, abin da ke burge ni da bikin a Turai kenan.
Dai na ji sun ce wai suna yin Christmas din ranar 24, so ya zuba mun dai irin abun mamaki. Da Najeriya ne da yanzu kan ana shirye-shirye za a yi cincin yau, doya nama, a dafa su tumatir su waye.
To bakuwar mu a cikin shirin na wannan makon Alice Dado, uwar gidan jakadan Najeriya a Jamus, wato Dr. Yakubu A. Dado, ta zauna da muryar Amurka a yayin da take shirye-shiryen karɓan baƙin da za su zo liyafar cin abincin da jakadan ya shirya albarkacin bikin na Christmas.
Rana ne dai za mu bar gidanmu a bude yake, ba kowan da zai zo akwai abinci, akwai nama, akwai cincin, yadda ake yi a Najeriya haka muke son mu yi shi. don muna son Najeriyansu su kenan, ba ma son su missing Christmas da ake yi, don muna son mu dauka Christmas na Najeriya mu kawo shi.
To sai a biyo mu don jin jikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Masu iya magana na cewa kowa ya bar gida, gida ya bar shi. A yayin da shirye-shiryen gudanar da bikin na Christmas suka yi nisa, Madam Alice, wanda wannan shi ne karan farko da take bikin a Jamus, ta yi tsokaci a game da yadda suka shirya tarbar ranar.
Ana shirye-shirye za a yi cincin yau, doya nama, a dafa su tumatir, su waye, a share gidanka ranar 24 don ranar 25 din rana ne da za a je church. In aka je church an dawo, sai mutane za su zo gida, abokane da yanwane za a zo a visit dinka, ka ba su abinci su ci, ka ba su nama. Amma nan garin kuma ina ji sun ce wai suna yin Christmas din ranan 24, so ya saba mun dai irin abun mamaki.
Lokaci ne kamar yadda aka ji a farkon shirin da 'yan Afirka da ba su samu damar zuwa gida ba ke cike da kewa.
My name is Grace Ruth Ngoisa. I'm a Cameroonian. During Christmas in Germany is totally different from Africa.
Ni 'yar kamar ce. Gaskiya ba a ma kamanta Kirsimeti na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikinsu cikin gidansu su kadai. Don ko ka fita za ka ga titi fayau ba kowa, ga kuma sanyi na fitar hankali.
The weather is first of all very cold.
To a sakamakon hakan ne jakadan ya bude kofarsa ga duk 'yan Najeriya da ke sha'awar zuwa gidan don raya wannan ranar, kamar yadda mai ɗakinsa ta shaida.
Ranar Christmas muna son 'yan Najeriya da suke Frankfurt, muna son kar su kewan gida, muna son su zo ranar, su zo su mu yi Christmas tare da su, so that in suka zo su san wai akwai Christmas na Nigeria a nan Frankfurt.
Bikin Christmas a kasashenmu na Afirka sun ci gaba da jan hankulan Turawa da dama, kamar Herr Thomas Blauden da ke da burin zuwa Afirka don gane ma idanunsa yanda ake bikin.
Ich würde eines Tages gerne Weihnachten in Afrika erleben, die lebendigen Traditionen zu sehen.
Na da burin wata ran na je na yi Christmas a nahiyar Afirka don na ga yadda ake gudanar da bikin a can. Na ji ma ina jin labarin yadda ake shagalin daban da nan Jamus.
Herzlichkeit der Menschen zu spüren und auf eine einzigartige Weise zu feiern.
Sallama, Madam Alice ta yi kira ga 'yan Najeriya da ke fadin Turai a game da mahimmancin amfani da wannan ranar don ganin sun kare mutunci da ma kimar kasar a duk inda suka samu kansu.
Yanzu tun da shike mun ce Christmas lokacin soyayya ne tsakanin mu da yan wane da abokane. Ina son su yi zaman lafiya da mutane, don mun san Nigerians ko ina suke, kowa ya san su da zaman lafiya, kowa ya san su da kwazon aiki. Yanda sun bar gida sun zo nan, bari hasken da suka zo daga Nigeria da shi ya nuna ko ina suke. I want to appreciate every Nigerian living here in Frankfurt. This is an opportunity for us to spread the love of Christmas because it's a time of celebration. And I pray that as we're here, people will know us. They will see the love of Christ in us because we all know that Christ has come to stay. Christ is the reason why we're celebrating Christmas. Bari duk duniya gabaki daya su ga wannan soyayyen da muke da shi a zuciyarmu.
Madalla, to ma sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Gai da Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa waɗanne irin darussa bukukuwan addini kamar na Kirsimeti da Sallah suke koya mana. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. To masha Allah, ya sunan malamin? Muna jinka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To alhamdulillah, alhamdulillah, Allah mun godiya. Da farko kuna tare da Garba Sale ne, likita radio daga nan karamar kanan karamar hukumar Domin Jihar Nasarawa.
To Garba Sale, muna jinka. Menene ra'ayinka?
Alhamdulillah. To alhamdulillah, bukukuwa irin wannan musamman na Christmas da Sallah, mu talakawa yakan hada kanmu, kuma akan samu hada zumunta, sannan yakan kawo danƙon zumunci, a kawo ziyarce-ziyarce, akan yi wa ainihin 'yan uwa kyaututtuka da sauransu. To amma wannan yanayin da muka zo a wannan lokaci, gaskiya muna fata dai duk wannan bikin Kirsimeti, mu musulmi muna yi wa 'yan uwanmu fatan a yi wannan Kirsimeti lafiya a gama lafiya, kuma muna ba su haƙuri da yadda muka samu yanayinmu na matsin rayuwa. Kuma muna roƙon masu hali don Allah da Annabi a taimakawa marayu da mata waɗanda yake da sunan barkatai, babu abin yi kuma ba abin da za a ce, abubuwa sun yi tsada, da fatan masu hannu da shuni za su tallafawa al'umma.
To mun gode Garba Sale daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Eh, kuna tare da Bello Garba Dina, wato fito a Najeriya daga nan jihar Kwara.
To Bello,
gaskiya irin musamman ma irin darussan da muka koyu ga bukukuwan sallah kuma da Kirsimeti, to babu abin da ya kai ga sada zumunta da kyautata ma juna da kuma sarƙoƙi da sauransu. Wannan shine irin darussan da muke koyo da kuma mutunta juna. Wannan duka wannan bukukuwa na sallah da Kirsimeti suna koya muna, haka kuma da taimaka ma juna da kuma kai ziyara da sauransu, da duk abubuwa wanda ya kamata na sada zumunci a ci gaba da yi ne da fatar muna, fatar Allah ya sa a yi wannan bikin Kirsimeti lahiya kuma a ƙare lahiya.
To mun gode Bello Sokoto daga jihar Kwara. Waye akan layi?
Bashir Tela ne daga nan lafiyar Bore-bore a jihar Nasarawa.
To Bashir Tela, muna jinka.
Alhamdulillah, wannan bukukuwa da Kirsimeti muna fatan a yi lafiya, gama lafiya, kuma akwai darussa da dama wanda irin bukukuwan yakan koyar da mu, musamman zirce-zirce da kuma surai da yanuwa da kuma kyaututtuka. Duka waɗannan bukukuwa na Kirsimeti da Sallah yana samun shi, kuma ana sake samun haɗin kai. Muna fatan a duniya baki da za a ci gaba da haɗa kai domin a zauna lafiya.
To mun gode Bashir Tela daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abdulrashid Juna, Musa Gwarba daga jihar Sokoto.
To Abdulrashid, muna jinka.
To alhamdulillah, dai gaskiya zai mu ci bukukuwan sallah tsari Christmas muna koyar da muna samun arziki da kuma kala da zumunci da aka sayar da kuma abin da na ci gaba na wayar da al'umma da kuma nishadi na jin daɗin wannan ranaku amma na fatan kuma Allah ya sa a yi wannan hukumar lafiya
to amin mun gode Abdulrashid daga jihar Sokoto yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi
to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Ibrahim Alaramma muna jinka
to waɗannan biki gaskiya biki ne mai matukar muhimmanci tun da yana koyar da mu haɗin kai ga zamantakewar mu gabaki ɗaya tunda Allah ne ya haɗa mu guri guda to dole ne mu nuna hakan gabaki ɗaya kuma dole ne mu taimaka mu junan mu abin da kake da shi dan uwanka ne ka bashi makwabcinka ne ka bashi bikin Christmas ne da na sallah ne da ma dukkanin wasu bukukuwa gabaki ɗaya kada mai ƙarfi ya rike ajiyoyin shi ya taimaka mu waɗanda suke neman gudunmuwa musamman a irin waɗannan lokuta da ake bukukuwa gabaki ɗaya na gode
to mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna waye akan layi
to kuna tare da Abdu Kasko na unguwar wadatawa daga nan birnin Doso
to Abdu Kasko muna jinka
to ra'ayina da zan bada da bisa ga wannan sallar da ake yi ta Kirsimeti sai mu ci ubangiji Allah ya sa a yi shagurgun lahiya kuma ina kira ga dukkan Kirista da Allah da su da ƴan uwan su musulmi a koda yaushe su ci gaba da kasancewa cikin taimakon shugurta su ci gaba da zumuncewar Allah ya yi zaman mu tsakani hankuri da juna duk abin da za mu yi shi fi sabilillah tsakani da Allah mu yi zumuncin mu musa da zumunci mu ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lahiya tsakanin mu da su ya ba mu zaman lahiya kasashen mu duniya gabaki daya
to amin Abdu Kasko daga Abdu Kasko daga jihar Doso mun gode waye akan layi to lokaci da ya mana halinsa to masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karin a takaice
sojojin Isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indonesia da ke arewacin Gaza kuma da yawa daga cikin majinyata wasu daga cikinsu da kafa sun isa wani asibiti mai nisan kilomitoci a birnin Gaza inji ma'aikatar lafiya ta yankin a ranar Talata asibitin Indonesia na ɗaya daga cikin wasu ƙananan asibitocin da suka rage a Gaza a gefen arewacinta wanda ke fuskantar matsin lamba na sojin Isra'ila kusan watanni uku a yayin da ƙungiyar Hayrat Tahrir al-Sham ke ƙara ƙarfafa iko a ƙasar Siriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad da dama daga cikin al'ummar ƙasar Siriya na fargabar tasirin ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi a cikin ƙungiyar. Ƙungiyar STS da Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta zama mai mulkin ƙasar Siriya bayan kifar da gwamnatin Assad a ranar 8 ga watan Disamba bayan farmakin da 'yan tawaye sai kwashe kwanaki 11 ana yi. Yunwa a Sudan ta faɗa da zuwa yankuna biyar kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu biyar nan da watan Mayu kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoton yau Talata yayin da ɓangarorin da ke faɗa da juna ke cigaba da daƙile ayyukan jin ƙai da ake buƙata don kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani. An tabbatar da yanayin matsanancin yunwa a Abu Shak al-Salam sansanoni biyu na 'yan gudun hijira a cikin Al-Fashir babban birnin arewacin Darfur da aka yi wa ƙawanya da kuma wasu yankuna biyu a kudancin Kordofan a cewar kwamitin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular larabawa. Daga ƙarshe shugabannin Taliban a Afghanistan sun gudanar da taruka a yau Talata da wata tawaga daga makwabciyar ta Pakistan lamarin da ke nuni da komawa irin wannan hulɗar bayan shafa tsawon shekara guda ana zargin ta'addanci. Muhammad Sadiq sabon manzo na musamman na Pakistan kan harkokin Afghanistan ya jagoranci tawagar ƙasarsa a tattaunawar da suka yi a birnin Kabul da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Creation da ma injiniyan mu na yanzu Carl Sterling. ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nake fatan masu bukukuwan Kirsimeti za su yi lafiya. Jama'a, assalamu alaikum.